Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimakin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yaba da nasarar da sojojin Ukraine suka yi a Kherson jiya Asabar. A jawabinsa da aka yada ta kafar bidiyo, Zelensky ya ce dakarun tsaron kasar sun sake kwato wurare sama da 60 a yankin Kherson. Sannan yayi alƙawarin cewa sojojin Ukraine a tabakinsa za su kukutar da ilahirin kasar daga hannun yan mamaya. To amma shugaban na Ukraine ya kuma ce a yi taka tsantsan yayin da jama'a ke shagulgula a kasan can gabas a yankin Donetsk, inji shi. Ana tafka kazaman fadace-fadace kulle yomin. A tabakinsa can wata lahira ce. Gwamnatin Habasha da dakarun Tigray sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya jiya Asabar, wadda ta shimfiɗa jadawalin aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya wadda bangarorin biyu suka cima a Afirka ta Kudu a wannan watan. Wakilan gwamnatin Habasha da na kungiyar gwagwarmayar yanto mutanen Tigray TPLF a takaice sun ta ganawa a birnin Nairobi tun daga ranar Litini da zumar cimma jituwa kan fannoni da dama masu nasaba da yadda za a aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiyar da aka cimma a Pretoria. Ana kyautata zaton wannan shela ta jiya Asabar za ta bada kwarin gwiwa ga masu shiga tsakani na kungiyar haɗin kan Afirka da ke kokarin kawo ƙarshen wannan tashin hankalin da aka shafe shekaru biyu ana yi. Shugabar Taiwan Tsai Ing-wen jiya Asabar ta ce burinta a rayuwa shine tabbatar da cewa tsibirin ya ci gaba da kasancewa na mutanen wurin, sannan kuma yaucin Taiwan bai zama wata tsangwama ga kowa ba. A wani jawabi na bayan zaɓe mai yin ahir ga China, zaɓukan Taiwan na ranar 26 ga watan Nuwamba na zuwa ne wata guda bayan da shugaban China Xi Jinping, wanda ya tsananta amfani da atisayen soji wajen takura tsibirin na Taiwan wanda ake gudanar da shi bisa tafarkin demokaradiyya, da ya amince cewa China na iko da shi, ya samu wa'adi na uku na shugabancin China. Yayin da zaɓukan magadan gari da na kansiloli bisa al'ada na cikin rukunin abubuwan da suka shafi cikin gida, Tsai ta gaya ma dubban magoya bayanta da ke ta matatafi da suwa a wani gangami a yankin tsakiyar birnin Taipei cewa al'amarin ya fi zarce haka, wanda shi ne karan farko da ta fito ƙarara ta yi wa China cas a yayin yaƙin neman zaɓenta. An kai tsakiyar tattaunawar Majalisar Ɗinkin Duniya kan ɗumamar yanayi a Misra, ta yadda har ma wakilai wajen tattaunawar sun fara tsara daftarin yarjejeniya gabanin isowar ministoci makon gobe, waɗanda su kuma za su matsa a yi wata faɗaɗɗiyar yarjejeniya ta yaƙar sauyin yanayi. An fara ganawar ta mako biyu a Sharm el-Sheikh da kira da babbar murya daga shugabannin ƙasashen duniya cewa a ƙara azama wajen daƙile yawan fitar da iska mai lahani ga yanayi, da taimaka ma matalautan ƙasashe don su iya tunkarar abubuwan da ɗumamar yanayi ke haddasawa. Masu ilimin kimiyya sun ce ya kamata zuwa shekara ta 2030 a rage yawan iska mai lahani ga yanayi da ake fitarwa zuwa rabi. Wasu jiragen yakin Amurka biyu da suka kafa tarihi sun yi karo da juna jiya Asabar yayin wani shawagi na burgewa a Dallas, inda suka yi bindiga suka zama wani babban dunkulen wuta. Hauhawar bakin hayaki ya turnuƙi sararin sama. Ba a tabbatar ko mutane nawa ke cikin jiragen ko kuma wani mutum da ke ƙasa ya samu wani lahani ba. Lee Block, mai magana da yawun hukumar Commemorative Air Force wadda ta shirya wannan shawagin burgewa na shagulgulan ranar tunawa da tsaffin sojoji ko Veterans Day a ƙarshen mako, wanda hasali ma jiragen na hukumar ce, ta gaya ma kafar yada labarai ta ABC News cewa ta yi imani cewa akwai mutane biyar a jirgin lugudan bama-bamai na B-17, sannan akwai mutum guda a jirgin yaki na P-63.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa. Kasuwa akai miki nuni. Kasuwa kasuwa a kasashen ya take, kasuwa a kasar mu.
To jama'a masu sauraro, a yanzu haka dai ina kasuwan lafiya, wanda shi kasuwan lafiya wani yanki ne na karamar hukumar Lamurde kuma a jihar Adamawa. Yanzu haka ina cikin kasuwar layin masu hatsi, inda zan fara tattaunawa da su masu saya da kuma masu sayarwa. Malam barka da warhaka.
Assalamu alaikum.
Ko menene sunanka?
Sani Makwane.
To Sani Makwane, wannan kasuwa naku kamar tsawon shekara nawa ko aka yi ana gudanar da wannan kasuwanci?
Akalla dai gaskiya kasuwar nan za ta kai sama da shekara 40 tana gabatar da harkokin kasuwanci. Muna samun ci gaba, baki suna zuwa, wasu ma daga Kano, wasu daga Bauchi, da makamantan su duk sukan zo kasuwar mu na lafiya saboda ci gaban kasuwar nan.
To yanzu guri da na same ka nan yanzu haka, wace irin sana'a kake a wannan kasuwa?
Lalle ina sayar da masara, ina kuma sayar da waken suya.
Ko duba da cewa wannan kasuwa naku na hatsi, gashi muna dab da kaka, kuma alamu ya nuna cewa kasuwar kaka na hatsi lokacin da take budewa. Kamar mu dauka mu fara daga buhun shinkafa, danya, da kuma buhun masara, da buhun dawa da sauransu. Nawa nawa ake sayar da su?
To lalle yanzu dai abinda kasuwar take tafiya shine masara naira 16,000, ma'ana da 500 sabuwa. Tsohuwa kuma naira 18,500 a yanzu haka. Sannan ita kuma dawa naira 18,000. Ita ma haka. Akan kuma sayar da ita yanayin buhunta, yanayin cikon buhu, wata kuma ana sayar da ita naira 19,000. Ita buhun dawa kenan. Shinkafa kuma mai bawo shanshera naira 17,000.
Na sake dubawa baya ga mun tattauna shi wannan dattijo, sai kuma naga akwai mata masu ainihin wato su surfa su sa shi a gaba suna aunawa mudu. Ita ma za mu tattauna da ita mu ji shin wannan sana'a tsawon shekara nawa ta yi. Amma dai bari mu fara. Ranke dai, barka da warhaka.
Yawwa.
Yawwa, ina gajiya.
Lafiya.
To ko menene sunanki?
Sunana Ruth.
To Madam Ruth, naga kina saida shinkafa, gashi nan dai mai kyau gumi gumamma haka. Kamar shinkafa nan nawa kuke saida mudu?
To yanzu mudu dai muna saida shi 750 bisa kyawunsa.
Allah sarki. To yanzu kamar mu dauka shi wannan mudu da na gani, shi nawa ake sayar da shi?
Yanzu 750 ne mai kyau din.
Na'am. To yanzu wannan shinkafa da kika kasashe yanzu haka, ke kika noma shi ne ko dai sara kika yi?
A'a, sayan buhu nake yi na guma shi.
Na'am. To kamar shi buhun mai bawon nawa kike saya?
To yanzu dai yanda muka samu kanmu bana, abun taki ta yi sauki, da muna siya war haka 15,000-14,000, amma bana gaba dai abun ruwan nan da ta zo ta shinye wuri, abun ya kawo mana damuwa sosai kwarai. Yanzu haka buhu har wani wuri ma muna siyanta 20,000 mai kyau, wani kuma 18,000-17,000 bisa kyawun shinkafa.
To yanzu misali wannan shinkafa idan kuka sayi buhu kusan 20, kuka surfa kamar mu nuna kuke samu?
Yanzu kaman kowane buhu in muka samu mai kyau muna samu mudu 35, 34, in ba mu samu mai kyau ba wani lokaci har mudu 28 ma muna iya samun ta.
To yanzu mu dauka cewa su masu zuwa saya ba sa zuwa su muku korafi cewa kamar ko shinkafa ya dan yi tsada haka da sauransu?
Suna yi sosai kwarai, suna yi, sun ce ya yi tsada. To mu ma mun rasa ya za mu yi, mai bawun taki ta sauka domin dalilin malale da ta shinye wuri. Yanzu gaba daya ma ba mu da yanda za mu ce, abincin ma babu sosai. Mun rasa ya zamu, suna korafi sosai.
To yanzu kamar wannan da kika zo kika kasa, misali wannan daro haka da na gani, ya kai mudu nawa a ciki?
Yanzu daro nan da ya takashi zai mudu 70.
Mudu 70. Kuma ana zuwa saya?
Ana zuwa a saya.
Yanzu kaman daga safiya zuwa yanzu mudu nawa kika sayar?
Yanzu dai na sayar da abin da ta kai kusan mudu 100.
Kai, to lalle ana zuwa saya. To yanzu duba da cewa wannan ambaliya da yazo yayi wa gonannaki da yawa illa
sosai,
sakamakon abubuwa duka sun tabarbarce. To yanzu wannan sana'a naku, in aka ce yanzu ki je gurin gwamnati ki nemi tallafi ga gwamnati, me zaki ce?
To yanzu dai zan ce ma gwamnati ta duba dai ta tallafa mana da jarin, domin saboda ba yanda za mu she abun ta ya sauki domin babu shi. Sai dai gwamnati za ta mana taimako, ta dan tallafa ma mata mu samu jari, muna don samu 15.
To madalla muna godiya. To da shike muna nan layin hatsi kamar yadda muka ga masu sauraro. Har yanzu dai muna layin nan na inda ake auna da kuma aunarwa. Wanda suke sara kuma da wanda suke siya su je su dafa dan mudu dai dai. Na sake tattaunawa da wata bara Allah wanda ita ma wannan sana'a nata ne sai da wannan shinkafa a wannan kasuwa. Bari mu ji sunanta. Barke da barka da waraka.
Yawwa barka da waraka.
To ko menene sunanki?
Alfrida Haruna.
To madam kamar tsawon shekara nawa kike kina wannan sana'a na shinkafa?
Ni na shekara 30 yanzu.
Kina wannan sana'a?
Eh.
To a tsawon shekaru da kike kina wannan sana'a mu dauka cewa yau ana cikin yanayin kaka. Daman wannan lokaci da kuke shigowa a wannan shekaru ana yawan samun katsewar abinci a kasuwannin kauye ko dai ba samu?
Kai ba samu sai dai ambaliyar nan ne ya kawo mana damuwa.
Wannan ambaliyar da aka yi?
Ba karamin shuta sawa muka yi ba.
To yanzu yaya kuke ku samu shinkafa danye kafin ku goma ya zama muku abun?
Wai yau din nan ma shinkafan da yanzu kake gani a gabana daga shelin aka kawo mini. Kuma wannan bawan Allah yana noma yana samu kusan 200, amma kwata-kwata 200 ba na ka samu a gona.
200 kashal?
200 kashal.
Saboda me?
Ambaliya.
Kai.
Wallahi ambaliya ya kwashe mana amfani gaba daya gaskiya.
Yanzu wannan gumi shi kuma danye nawa ake sai da shi farar shinkafa kenan?
A yanzu haka muna sai da ita 700 ne.
Ita ma danyar?
Eh. To kaga dai sanadin ruwa ne. Da yanzu da yana nan 500, 450. Amma yau muna sai da ita 700. To kaga ni abun ya baya talaka ya jijjiki.
To yanzu yaya za ku yi duba da cewa wannan ambaliya da yazo gonaki sun tattafi abinci an yi asara da sauransu. Kuma wannan ita ce sana'ar da kuka taso tun shekara da shekaru kuna yi. To yanzu ya za ku yi gudun gudanar da shi kenan?
To yanzu kukan mu dai ga gwamnatin Adamawa. Idan akwai tallafi muna roko a tallafa mana. Kaga dai in ba sana'a rashin lafiya ma ai damuwa ne a gida.
Ba karamin matsala bane.
Yawwa shine rokon mu shine ga gwamna ya dube mu da idon tausayi. Adamawa gaskiya ba amfani. Malale ya cinye mu. Ga kuma rashin lafiya kuma muna tare da ita. Neman guduma muke yi. Ai mana guduma gaggawa. Shine damuwa.
To madalla muna godiya.
Na gode.
To masu sauraro mun dan tsallake kadan mun baro layin masu ainihin wato auna da kuma aunarwa na shinkafa danya da kuma gumamma. Yanzu mun shigo layin masu sayarwa Abu Huna inda ne sanin tattaunawa da wani mai sana'ar saya da kuma sayarwa a wannan kasuwa. To a ranka dai barka da haka.
Barka da yamma.
To ko da wa muke magana?
Da Malam Abubakar ABD yake shewa da ni amma Abubakar ne dan waja
da kuka dawo kasuwan nan ne ya kuka fara ganin kasuwanci?
To alhamdulillah dai mun gode wa Allah duk halin da dai ake shiga amma banan nan gaskiya abun akwai sauyi gashi nan da ma bamu daidai da farfarowa bangaren rikishin nan ba da kafin ka zo kasuwan nan wallahi inda zaka saka fa ma babu. Abu Huna ne kai inda ma mota zai rasa amma duba dai yanayin Abu Huna dai yanzu kalli yanayin kasuwa ga ambaliyan nan ta zo ga rusa gidaje duk babu gonaki duk babu. To bana dai alhamdulillah mun gode wa Allah duk halin da ake shiga amma akwai matsala gaskiya. Akwai matsala.
To yanzu duba da cewa gashi an dai dawo bakin kasuwanci alamu ya nuna an samu zaman lafiya a wannan yanki. To sai kuma ga matsala na ambaliya da ya kuno kai. To wannan ambaliya kin kana ganin yadda kuka rungume wannan sana'a naku kana ganin ba za ku samu kalubale ba?
Gaskiya akwai kalubale.
To wani iri?
To batun kayan baya fitowa. Kayan da da kamar yanzu za ka buhu 200, buhu kusan 300, bangarori da dama mutanen Taraba su kawo mana, mutanen Gombe State su kawo mana, nan Adama mu tara kaya yanzu kwata-kwata kalli kaso. Yanayin kayan ke na fa iya kayan da muke da shi. To muna lallaba haka dai alhamdulillah. To ambaliyan nan kan ya ji magonaki. Maganan kan cewa amfani a gona kan bana kan gaskiya da sauki babu. Sai dai kawai abun da dai Allah ya mana dai kuma gode Allah kawai.
To yanzu wani kira kake da shi ga mahukunta?
To mahukunta dai su kawo mana tallafi. Na gaggawa ma. Jama'a dai suna da bukata kwarai da niyya. Suna da niyya.
To yanzu kaman buhun masara nawa ake sayar da shi?
Bara wallahi ngiya maka kamar sabo masaran nan. In yayi tsada naira 9,000-10,000. Bana dai gashi nan 16,000-17,000. Buhu kwaya da. Wakin suya kuma yanzu farashin ta ma bai fito ba ana sayarwa 25,000-26,000 haka.
To amma kasuwan nan naga ga buhun dawa shi kuma buhun dawa nawa?
Buhun dawa ana sayarwa 18,000 ne. Abubuwan gaba daya ya canja wallahi.
To amma da kafin wannan ambaliya nawa ake sayar da buhun dawa?
Dawa dai mu dai a bara dai da yake shekarun dai abun yana da mutunci amma baya wuce 12-15.
Yanzu kuma
18 har kusan har 20 ma na sai.
Kuna magana da Abubakar Haya.
Ya kaga yanayin kasuwanci ne a matsayin ka na shugaba?
To alhamdulillahi duk da cewa yanzu ne farkon kakan lallai kasuwanci yana tafiya daidai wa daidai yanda ya kamata. Kuma muna godewa ita gwamnati ta sa ido ta daidaita ƴanta suka zauna lafiya. Saboda yanzu haka dai kowa yana kasuwancin sa lafiya, yana saya yana sayarwa. Kuma muna godiya dai sosai, amfani dai kana gani yanzu ya fara fitowa. Ba wani abin da zamu iya cewa sai dai godiya.
Jama'a masu sauraron mu, da kuma haka ne muka zo ga ƙarshen shirin kasuwa akan miki dole na wannan makon. Sai kuma makon gobe in me duka ya kai mu. Lado Salisu Muhammad Garba, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Sunana Pastor Hana YD Buru. Ina shugabantar kungiyar farfadar zaman lafiya da sasanta tsakanin musulmai, kristoci da mawantan addini a Najeriya a karkashin Peace, Revival and Reconciliation Foundation of Nigeria. Ina kuma wakiltar Majalisar Dinkin Duniya akan kare 'yancin bil'adama a karkashin Human Rights Agency a Najeriya.
Maganar zaman lafiya muhimmin abu ne a kowane kasa ga kuma kowane bil'adama. Komai bambancin addini, bangare, kabila ko jinsin al'umma. To a yau kasanmu Najeriya na bukatar zaman lafiya fiye da yadda ake tunani. Ko kai daga arewa ne ko kudu ne, muna bukatar zaman lafiya domin yanayin tsaro ta taɓa bar ta kai wata minzani da muna zaman dardar a kusan ko'ina. In baka jin tsoro 'yan ta'ada, to kana jin tsoro barayin daji. In baka jin tsoron barayin daji, to ka kwanda sani kana jin tsoron masu garkuwa da mutanen neman kudin fansa, ko kuwa masu kawarar da garuruwa, ko kuwa makasa. Babu gare babu dalili. Don da haka ina kira ga shugabanni su yi adalci don a samu zaman lafiya a Najeriya. Malamai addini su yi kosu ya tsakanin su da Allah, su fada kan al'umma kada su raba kan al'umma. Sarakunanmu su tashi gadan-gadan su yi shugabanci na gari kuma su hada kan al'umma. Talakawa kan kansu su yi wa kansu karatu na natsu su koma ga Allah, a yi tuban gaskiya a koma ga Allah. Ita ce kaɗai mafita. Wuraren da muke saba muna ƙarya dokokin Ubangiji Allah da musulmai da kristoci, mu koma ga Allah cikin tuba. Bai cin haka, wurin da musulmai ko krista ya saba wa suka saba wa junansu, wuraren da musulmai ko krista suka saba wa junansu zauna a teburin shawarwari don su nemi fita. Gwamnati su yi abin da ya wajaba a kansu, su fidda jama'a a kan talauci, a kuma zauna a teburin shawarwari a kowane bangare a Najeriya. Nan ne in an zauna a ji kowa, a ji damuwan kowa, a yi biya kowa bukatunsa, a kuma yi wa kowa adalci, to shi ne kaɗai mafita. Allah shi ba mu zaman lafiya Najeriya da fahimtar juna da kuma cin gaba tsakanin musulmai da kristoci da mawanta addini. Na gode.
Madalla. Yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan dajin mahaifa, wato uterine ko kuma uterus cancer a Turanci. Wasu rahotanni na nuna cewa amfani da man wanke gashi da ake kira Relaxer na da alaka da dajin mahaifa da ake kira da uterine cancer. Amma kafin mu shiga cikin shirin, bari mu ji daga mata, shin suna amfani da wannan mai na wanke gashin ko kuma akasin haka?
Sunana Safrat Gani.
Shin kina ma sa mai a gashinki da ake cewa Relaxer?
Gaskiya bana sakawa.
Ko menene dalilin da yasa baki sawa?
Ni dai na duba na ga kama bai da amfani, saboda sanda nake sakawa sai naga ina ga kamar ina dan jin zafi a scalp ina, shine sai naga kuma gashi ina da scanty hair. At the same time sai naga to babu point din amfani da relaxer, sai na dauka ko shi yake karar jawo min zafin da nake ji a fatan kaina.
Kin taba ji an ce amfani da mai wato relaxer yana kawo wata cuta musamman ma kansan mahaifa?
Eh, to mutane suna fadin haka, kuma abin da zai sa in yadda da wannan, har inde zaka shafa ya kwashe maka gashi kama an zuba ma mutum ruwan zafi dan akwai wani hoto ma da ya goyin viral kwanaki wata amarya ta je salon ina ga ko ta je ta dan wanke kai after bikinta gaba daya cinye mata kai fatan kanta duk ya zama ciwo so ni a gani na gaskiya relaxa bai da amfani in mutum zai appreciate din gashin da Allah ya bashi in ka wanke akwai abubuwan da yawa za su sa su laushi and you are good to go
wata hanya kike ganin za a bi wajen ba wa ƴan mata shawara a karfafa musu guyuwa wajen rage amfani da wannan mai
ni a gani na in ba sun ga kama wanda ya daina amfani da wannan relaxan sun ga yanda gashin shi yayi tsawo kuma yanda yake managing din shi ba za su daina ba
sunana Firdausi
kina sa mai a gashin ki abinda ake kira da ko palming ko kina sa relaxer
a da dai na sa mai akai na amma yanzu na daina
ko me dalilin da yasa kika daina
to ɗaya daga cikin dalilin da yasa ni daina shine barin kaina ya zama natural ya zama abun sha'awa a wajina kuma ban da haka a lokacin naga an fara yayin wato natural hair wato kai da babu fami kuma yadda mutane suke kayata shi suke kula da shi ya daga cikin abin da ya burge ni har na bar gashi na ya koma natural
kin taba ji an ce sa mai a gashi ko palming ko kuma sa relaxer a gashi yana kawo wata cuta musamman ma yanzu da ake alakanta shi da dajin mahaifa
ina jin abubuwa daban-daban mutane suna magana game da wato shi palming yana kawo cancer mahaifa da ma wasu ma sun kira wato ciwon daji daban-daban wanda suka alakanta shi da shi wannan relaxer and sorry amma kuma to gaskiya ni ba likita bace kuma ba kwararriya bane a farin dan ba abin da zan iya ci
Bayama Idris shin kina amfani da mai a gashin ki wanda ake kira da ko relaxer ko palming
ina amfani da
kin taba ji an ce amfani ko kuma sa mai a gashi yana kawo wata cuta musamman yanzu da ake alakanta shi da dajin mahaifa
gaskiya na shaji ai abin ba boyayye bane ba amma ni a gani na in har zaka san yanayin gashin ki san gashin ma kala-kala ne ka san yanayin gashin ka ko scalp pattern gashin ka sai ka san wani iri zaka na amfani da shi amma yake ga wasu relaxer din wasu sun yi expire wasu ba ma daga company ingantacce bane zaki ga in kisa akai kisa wannan dole zai kawo problem ko kuma in ma bai baki problem ba kila yana yana tara miki wani matsala har ya zama kansa din baki sani ba
to amma musamman ma da yanzu kwararru suke ta cewa yana jawo kansa ya kin taba tunanin ki daina sakawa
gaskiya ban taba tunani ban tunani ba tukuna saboda Hajiya Allah na tuba abubuwan da ke jawo kansa da yawa da aka gaya mana a duniya ai da an daina amfani da shi ba za ka yi rayuwar ba ma kawai kai dai ka kula in za ka yi amfani da abu ka kula daidai yadda ya kamata kamar ni sau biyu nike sa a shekara daidai yadda ya kamata da kuma addu'a Allah ya kare ka da cututtuka
to madalla Dr. Adama Ibrahim Jibril da ke aiki a asibitin mata da kananan yara a jihar Kano ta yi mana ƙarin bayani game da dajin mahaifa inda ta fara da bayani kamar haka
dajin mahaifa wata cuta ce da ta danganci mahaifa ita mahaifa tana da shimfiɗa uku da ta can ciki wato ana kiranta endometrium wanda a nan ne jinin haila yake samuwa kafin ya fita waje kuma a ciki ne da yake rayuwa idan ya samu akwai kuma wadda take tsakiya wato myometrium kenan ita kuma ita ce tsokar mahaifa ita ce idan ta matse ko ta yamutse sai jinin haila ya fita waje idan kuma ta matse ake samun ciwon nakuda da ciwon mara da sauransu sai kuma ta karshe wato ana kiranta serosal layer ita kuma wannan shimfiɗa ita ce take lullube gabaki daya mahaifa tana bata kariya ko kuma a ce katanga daga sauran kayan ciki kamar ƴaƴan hanji da mafitsara wato urinary bladder kenan to shi dajin mahaifa ciwo ne wanda yake taba shimfiɗar nan ta can ciki wato endometrial shine ake samun endometrial cancer da kuma tsokar mahaifa wato myometrium shine ake samun uterine sarcoma
to likita me ke kawo dajin mahaifa wato uterine cancer
to ba za a iya cewa lallai ga abu daya wanda yake jawo wannan cuta ba sai dai sanadi bincike ya nuna sanadi kala-kala waɗanda za su ƙara wa mutum sanadin samun wannan cuta akwai kiba mai yawa wato obesity ita wannan kiba idan ta yi yawa za ta jawo abubuwa da yawa ga misali gashi ta ba da sanadin samun cutar dajin mahaifa ita kiba akwai taruwa mara adadi na kitse shi kuma kitse yana ɗaya daga cikin mafarin samuwar sinadarai waɗanda ake kira hormones wato base yake yi kenan kuma yawanci waɗannan sinadarai barin ma na reproductive system wato bangaren jiki da ya danganci haihuwa da haila da sauransu suna cikin rukunan hormones masu mahimmanci da ake samu daga kitse idan kitse ya yi yawa za a iya samun rashin daidaituwa a tsakanin waɗannan mahimman sinadarai wato kinga an samu imbalance kenan idan kuma aka samu wannan rashin rashin daidaituwa za a iya samun cutar dajin mahaifa, amma ba lallai bane, sanadi ne. Sai kuma rashin haihuwa, ita ma bincike ya nuna cewa idan ɗa bai shiga mahaifa ba, to fa ciwo zai shiga daga kan cutar daji har zuwa cutar ƙarin mahaifa, wato fibroid. Akwai kuma abin da likitocin mata, wato gani, suke kira PCOS, polycystic ovarian syndrome. Shi kuma a jikin makyankyasar ƙwan mace, wato ovary ne, ake samun taruwar ruwa a cikin sako-sako har ya yawa. Idan ya yawa sai ya hana gudanar da aiki har ya jawo abin da ake kira wannan hormonal imbalance da muka yi magana a baya. Da kuma kiba, yana jawo kibar ma. Kin ga gashi ya jawo kiba, ya jawo wannan hormonal imbalance, so ya hana gudanar da aiki da ya kamata a jikin mace. Saboda haka kin ga ya ƙara sanadi kenan. Wani sanadin kuma shine shekaru. Wannan ciwo ya fi samun mata da suka manyanta, waɗanda suka haura shekara 50. Sanadi na gaba shine gadon cutar daji ko ta mahaifa ko ma wata daban. Wannan gado zai iya ƙarawa mutum sanadin samun wannan cuta.
Menene alamomin dajin mahaifa?
Alamomin wannan cuta ta daji, akwai ciwon mara, ciwon mara, a ta shan magani, ciwo ya ki tafiya, an rasa, wato ba ya da dai kan gado, an rasa gane kanshi. Akwai kuma ciwo a lokacin mu'amala ta auratayya. Sannan kuma akwai zubar jini, shi wannan zubar jinin ma kala-kala ne. Idan haila mace take yi sai ki ga jinin nan yana ta zuba ba adadi, an rasa yadda za a yi, wato heavy menstrual flow kenan. Sannan kuma ko kuma a'a ba ma haila take yi ba, a tsakankanin haila ne, amma kuma sai ki ga a tsakankanin haila na an samu jini. Ko kuma a'a ta manyanta, ta daina jinin al'ada, ta kai wato abinda ake kira postmenopausal kenan, sai kuma kawai ta ga tana zubar da jini, to ba fa lafiya bace. Ko kuma kawai sai yawan canjin ranakun haila, wancan watan yazo lokaci kaza, wato dai baya da kan gado zubar jinin haila. Sai kuma rama mara kan gado, waɗannan su ne alamomin wannan cuta. To kin ga idan kika duba za ki ga kowace cuta ta mahaifa za ta iya zuwa miki a haka, za ta iya zuwa wa mace a haka.
To kamar tsawon wani lokaci take dauka kafin ta bayyana?
Ba za a iya cewa ga takamamman tsawon lokaci ba, kin gane, saboda ita cutar nan kala biyu ce. Akwai wadda na yi miki bayani ta can ciki, kin gane, wato endometrial kenan, ita usually ita tafi wato bayyana da wuri. Mace za ta yi ta zubar da jini ko mai yawa ne a lokacin haila ko a tsakankanin haila, ciwon mara kan gado, sai kuma damar maki da yawa da dai za su nuna dai babu lafiya dai.
Masu sauraron mu, kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma duka abin da za mu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. Sai a tare mu a mako na gaba, inda likita za ta ci gaba da yi mana bayani kan irin matakan da ya kamata a dauka idan mace ta ji wasu daga cikin alamomin da ta faɗa dake da alaka da dajin mahaifa, da kuma sauran bayanai da ya danganci man wanke gashi da kuma dajin mahaifa. A madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin, wato Dr. Adama Ibrahim, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake mana fatan mu kasance lafiya.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet, wato boahausa.com ko kuma sashinhausa.com, ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter, domin sauraron shirye-shiryen mu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashinhausa@boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com, da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku, auni lafiya.